أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قارا جدد قوديمو غا ألا سركا كنسركي مدعوكا كي واندا يساكي بامو سامن دامر حدوادكو أتكي وانا ندرسا مستارن البركة دفاتن درحمة سا دغافر سا دتوسين سا سقميمو غباكي ديمو البركة النبينشي da iyalan gidan annabi shi alaihi wassalam yau alhamdulillah mun kawo cikin darasi har na 35 wanda a cikin wannan darasi din abinda zamu karanta shine yaya ne ake kafa hujja da dalilin tsari na rayuwa saboda idan ban manta ba muna cikin dalili na tsarin rayuwa wanda ta hanyar wannan dalilin mi muke son mu kai ga cewa akwai Allah wanda ya halicci komai kuma akwai abin da yake nufi da halittarsa mun zabi wannan dalili saboda abubuwa masu muhimmanci darussan da suka gabata mun yi bayanin wannan yanzu muna son mu san yaya ne to ake kafa hujja da shi yaya ne idan na hadu da wanda bai san akwai Allah ba ko bai imani akwai Allah za mu bashi dalili mai ƙarfi wanda ta hanyar wannan dalilin za mu iya jawo hankalin wannan bawa na Allah sai mu biyo da sannu saboda dalili ne na hankali yana buƙatar aje hankali kenan da kyau tunda shin hidar shi ta hankali ce har natijar shi ma tana karɓa kuma tana shigar hankalin mai hankali muna cewa kamar haka na daya abinda zamu rike wannan duniya din tana cike da tsari wannan duniya da muke ciki tana cike da tsari shine abu na daya wanda mun yi bayani shi bai kai yanzu ba sai mun kara kuma kusan ma nan gaba zamu zo da dalili da kuma bayani na wani daga cikin malamai masu tunani na turawa wanda ma asalinsu ba ma musulmi bane me suka bayani hangin da suka yi na tsarin rayuwa wanda babban wannan darasi din in muka lura ya shayi waɗanda suke karatun yanayi waɗanda suke karatun physics waɗanda suke dirasa duk al'amura na ƙasa ne na sama ne na ruwa ne na duk waɗannan su suke ban bayani saboda haka shi ma wannan da yake yana daga cikin malamai waɗanda suka kware wanda zamu zo da shi ana ce mai Kursi Morrison shi wannan mutum zamu zo da dalili da abin da yazo da shi amma yanzu ka ƙara aje hankalinka kamar yadda muka ce da farko idan kaga wani wanda bai lura da wannan tsarin zaka ce mai dan uwana wannan duniya din akwai tsari ko babu zai ce akwai tsari in bai san akwai tsari ba kai kai mishi bayani dalla abubuwan da ke da kai mun kawo misalin yaro yadda yake cikin mahaifiyar shi tsari na halitta ta mutum yana zowa ruwan nono zai zo kai tsaye zai a fara bashi ya sha ku duba me yasa da can ruwan nono bai damuwar matar da ba ta da yaya ko kuma tana da ciki yayi ta zubowa haka nan sai Allah ya bar shi yayi ta kula da wannan hatsar tata tana kaiwa lokacin da za a haifi wannan yaron wannan hantsanta ta za ta cika da ruwan nono kamar yadda kun bani misali ga sunan da dama in ka kalli sama da ƙasa kuma za mu zo kamar yadda nace da bayani na wani babban malami ko babban mai tunani kenan yanzu idan ka ce mutum wannan duniya da akwai tsari ko babu zai ce akwai tsari ya sallama da wannan sai mu zo ga abu na biyu duk tsarin da muka gani akwai wanda yi shi, ko ba haka ne ba? Shi ma zai ce maka ina tare da kai. Lallai duk tsari, kamar yadda muka bada misali na littafi wanda yake cike da tsari, an gyara shi fusul, muqaddima, komi kalmomi da ibarori da mawdu'ai da duk wanda abubuwan da shi mai littafin ya tsara, ya tsara su ne ta yadda wanda duk ya karanta zai ƙara littafin kuma zai ji daɗin karatun littafin. Muka ce wannan littafin ba yi yiwa yadda na gaishe hakan ga da kyawun tsari in ce babu wanda yi shi. Hankali na bai bani haka. Saboda haka kenan shi ma wannan abu na biyu wanda kake gaya ma zai yarda cewa duk tsari wanda muka gani akwai wanda yi shi. Sai mu zo ga abu na uku, shi ne bayan mun yarda duk tsari akwai wanda yi shi, don ba yi yiwa mu samu tsari babu wanda ya tsarin, sai mu ce saboda haka ba shakka wanda ya wannan tsari ɗin kenan na wannan duniya akwai shi. Shi ne abu na uku, can mun ce duniya akwai tsari cikinta. Na biyu, duk wanda ya tsari, duk tsarin da muka gani akwai wanda ya wannan tsarin. Sai na uku, wannan duniya ɗin akwai wanda ya tsara ta. Sai na hudu, shi ne za mu ce ba shakka bayan mun gano wannan duniya ɗin akwai wanda ya tsara ta, to wanda ya tsara ta ɗin shi ne ake ce ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne yadda ake tahiyyar da bayani na dalili na tsarin rayuwa. Bayan mun fahimce shi, tana yawa mutum ya tambaya, to malam ka taɓa cewa akwai hikima da ilimi da iko ga duk wanda yake tsari? Sai mu ce eh, haka ne, lallai mun faɗi haka nan. To ko za ka iya yi mu bayanin Allah yana da hikima da ilimi da iko? Ba wai mu ba mu imani da shi ba, tana yawa muna daga cikin musulmi mun yi imani, amma yaya za a bayyana mu shi ma ta hanyar dalili? Saboda in muka samu wanda bai imani ba, ya za mu kwatanta mishi? Sai mu ce na'am, shi ma kamar yadda muka fahimci wancan dalilin, shi ma haka muke iya bayanin yaya ne wanda ya tsari yake da hikima da ilimi da iko. Za mu ce wannan duniya ɗin cike take da tsari, ka sallama? Ya ce na sallama tare da ku. Duk tsarin da muka gani akwai mai hikimar da ya wannan tsarin. Hankali yana sallama da wannan, shi ne abu na biyu. Kamar yadda muka ce littahi mai cikakken tsari ba yi yiwa ba ni da hikima, kamar yadda Larabawa ma suna cewa cikin wani zance nasu ta ibara mai ban mamaki mai ban sha'awa, suna cewa wai faqidu shay la yu'ti, wanda bai da abu yaya zai ba da abun? Ni ne ba ni da hikima, misali ba ni da ilimi, ba ni da iko, ya zan iya in zo in rubuta littafi wanda yake cike da hikima da ilimi da iko? Kuma mutumin da a ƙauye yake rayuwa bai da alaka da littafi, bai san ma meye ya yake karatun littafi ba, bai yi karatu ba, a ranar da aka ce maka gawan littafi, shahararren littafi wanda kowa duk masu karatu suna jin daɗin karanta shi, aka ce maka yawan gaba ƙauyen yin shi, kana mamaki ko ba kai? Tabbas za ka yi mamaki, za ka ce yaya wannan bawa wanda na san bai taɓa yin karatu na ɗaya rana yau a ce mani ya karanta littafi ko ya rubuta littafi? Akwai mamaki. Saboda haka kenan babu shakka abin nan na biyu shi ma za ka sallama da shi, cewa wanda duk yake yin tsari to ba shakka yana da ilimi da hikima da ikon yin wannan tsarin. Sai mu dawo abu na uku, saboda mi? Saboda mun ce ba yi wanda bai da hikima yayi wannan. Sai abu na uku, sai mu ce wannan tsari da muke gani na duniya ba shakka wanda yi ta mai ilimi ne, mai iko ne, mai hikima ne. Wane ne kuma? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan a taƙaice yadda muke iya bayanin yaya ne ake ba da hujja da dalilin tsari. A taƙaice kenan, saboda yana da bayani da dama, kuma muna son waɗanda suke sauraron mu su zama wato ahalin ilimi, ahalin sa nazari, su sa hankalin su cikin gane wannan dalili din. Yanzu abin da muke so da shi, kamar yadda muka ce, za mu zo da bayanin wani mai tunani wanda ake ce ma Kursi Morrison. Ya zo da shi ma wani bayani na abin al'ajabi wanda yake sa in kai baka tunanin duniyar nan, ka yi tunani ka gane tana cike da tsari ta yadda wannan zai sa ka ka gano akwai mahallacin wannan tsari din. Bayan ka gano akwai mahallacin wannan tsari, za ka tambayi kanka, shin wannan mai tsarin menene yake so da ni, me yake so da kai, me yake so da waccan, me yake son da kowa. Saboda haka shi wannan wanda ake ce ma Kursi Morrison sai ya zo da bayani, yake cewa mu sani wannan rayuwa da muke ciki, Allah ko kuma kahin ka ce Allah ma, don saboda yana son daga baya ne ya fahimtar da mu akwai Allah. Sai yake cewa wannan ajiya ta cikin duniya, lalle muna gane an yi kyakkyawar ajiya ta wannan duniya komai cikin tsari. Yake cewa ka dubi fadin rana, fadin rana in tana yiwa kai da kake ƙasa kana ganin karancin ta, to tana da fadi ba na wasa ba. Yace in ba ka gane wannan ba, ka dubi fadin ƙasa, gwalgudan ƙasar da Allah ya yi komai cikin hankali ya yi ta, ba wai kawai ya yi ta haka nan fadin ta ba, saboda muna ganin shi bai da iyaka. Mace Allah bai san iyakancin shi ba, a'a fadin ƙasa yana da iyakar shi, sannan zurfin ruwa yana da iyakar shi. Yake cewa da za a ce zurfin ruwa ya ƙara yin zurfi fiye da yadda aka san shi, da wasu halittu ba su samu oxygen ba, wannan iska wanda ake rayuwa da shi, ake lumfasawa da shi, wanda yake ba mu damar ci gaba da rayuwa, wanda idan aka yanke ma mutum shi, an yanke mai lumfashin shi kenan sai mutuwa. Yake cewa da ruwa za su yi zurfi fiye da yadda muka san su, to da lalle wasu wanda suke rayuwa ne cikin ruwa ko wanda suke rayuwa cikin ƙasa, wannan oxygen din zai rage, da yawa daga cikin halittu za su mutu. Ku duba hikimar Allah, komai ya yi shi cikin dukka, cikin hankali mai zurfi. Yake cewa mu duba juyayyar ƙasa, tana juyawa 24 awa 24 so guda, wanda wannan juyawar da zai ƙaru ya zama 25 da an samu sabanin tsari, dare zai zanki shiga cikin rana ko kuma a samu tangarda cikin tahiyar da zamani zai canza, sanyi ya zanki shiga cikin zahi, abu ya game, idan kuma sanyi da zahi suka game ku, yaya mutum zai rayu? Ga ruwa ga sanyi musawwara, ga ruwa lokacin damuna kenan, ga sanyi lokacin hunturu kenan, ga kuma lokacin zahi, idan suka game ga zahi, ga lokacin ruwa, ga lokacin sanyi, ana tsananin sanyi, duk su haɗe, yaya zai rayuwa za ta yi? Kaga kenan wannan tsari da Allah subhanahu wata'ala ya yi, yake cewa wannan wani kyakkyawan tsari ne wanda lalle idan mutum bai sa hankali ba, ba zai iya ganewa ba. Yace hatta saurin rana kewayawar duniya wajen rana, da ita kankanta rana juya da take yi, kamar da Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, tana juyawa ita ma a wurin da take, sannan duniya tana juyawa kuma tana juyawa kusan rana, da wannan saurin juyawa zai ƙaru shi ma da matsala za a samu a ciki. Waɗanda suka karatu, suka yi karatun fizik, sai ya kowa gane wannan gaskiya abin da ake gani. Saboda haka nan muna dakatawa a wannan darasi namu, sai kuma darasi na gaba saboda ƙurewar lokaci, idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.